نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة مرجئها إلى النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دعا ونسافيا wanda ita ce safiya ta 23 a watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 kuma har yanzu ita ce safiya ta 23 din ga watan 3 miladiya shekara 2025 a wannan masallaci mai albarka wanda yake area Ed a garki a karamar hukumar mulki ta amak wance Abuja municipal a binnin tarayyar Najeriya Abuja a majalisin da ɗaya daga cikin malamanmu yake muku tafsirin alqur'ani mai girma ba dan komai ba sai dan a kyautata mu'amala tsakanin mu da Allah kuma mu kyautata mu'amala tsakanin mu da bayin Allah ko shakka babu wannan ziyara ce ta ƴan uwantaka da kuma soyayya wani mai magana yana cewa zurman tuhib wa da'a makana ta hasidi ka ziyarci wanda kake so ka bar wajen wanda yake maka hasada dan haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana dacewa da faɗin abin da yake daidai ya kuma tsare mana harshenmu ya kuma amfanar da mu da abin da za mu ji abin da yasa na zabi in yi magana akan at-tabarruj duk da wayanda aka tara din muna sa ran ba ahalin abin bane saboda illolin da suke faruwa a yau illolin ne suna faruwa a zamantakewa ta gidaje kuma suna faruwa a kasuwanni kuma suna faruwa a makarantu kuma suna faruwa a duniyar mu ta biyu da ake rayuwa a ciki yau shine a social media ta inda mutane suka tsinci kansu wani lokaci a bari in fara da maganar social media inda suke tsammanin ba wanda yake ganin su sai Allah domin sukan zauna ne a cikin gidajensu ko a cikin dakunansu ko a falo ko a garden ko a wani guri su yi duk irin fitsarar da suke so amma kuma sai su aika wa duniya ta gani wanda wannan ko shakka babu misala ce mai girma wadda tana da matsaloli da za mu tattauna waɗanda take iya haifarwa matsala na biyu yadda musulmai suke a gidaje da masallatai da kuma yadda suke a kasuwanni da makarantu kuma musamman ku iyaye mata musamman ku wanda Allah subhanahu wataala shine ya ba ku umarni cewa ku rufe jikinku kar ku yi fita irin fita ta jahilan farko sannan kuma ya zo karara a cikin hadisi da malamai kullum suke karanta muku bana tsammani akwai wata makaranta ko wani masallaci ko wani taro na mata da ake yi a yi magana a kan sutura wace sai an faɗa muku maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen zamani akwai wasu mata da za su zo suna tafiya kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna kasimatun bughd maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa za a samu wasu mataye wayanda suke tafiya kasiyatun ariyatun suna da tufa amma kuma tsirara suke yawo to wannan abin da muka zabi mu yi magana a kai ko kuma na zabi magana a kai yana da alaka ne da zamantakewar mu gabaki ɗaya ta Abuja da kuma sauran birane amma zan fi so in yi magana akan mu da muke zaune a Abuja tunda ku da nake magana da ku a Abuja ne a Abuja kuke kuma ku ne target din farko a cikin abin da ake fada koda kowa yana ganin mu a duniya kuma ko daga ina yake to yanzu maganar kai tsaye da ku ake yi yana daga cikin fitintunu da muka tsinci kai a wannan zamanin saboda kin yadda a sa sutura ta musulunci abubuwa kamar haka suna faruwa a wasu gidaje da wasu makarantu da wasu mazaunai na mutane a Abuja nan ne ina da shaida cewa akwai gidajen da saboda karancin sa sutura irin ta musulunci da rashin kulawa an samu inda uba yake zina da yarsa domin ta zo ta fidda masa dukkan abin da zai iya sa ya samu fitina a rayuwa ta bar jikinta a sake wanda shi za mu zo mai magana yana daga cikin wanda ya Allah ya yarda idan ta yi kwalliya ya kalla ba illa bane ita yi kwalliya a gaban shi ta sa kaya a gaban shi wanda suke da kyau amma duk da haka dai yadda ake bayyana hatta inda bai halatta a gani ba muna da shaida wallahi a gidaje da yawa da korafi a gidaje da yawa daga mataye ire-iren ku wanda suke cewa mazajensu suna kawai ƴaƴansu hari wani ya kai ya ci nasara har yayi mata ciki an je an cire wani ya kai ya ci nasara auren uwar ya mutu wani ya kai ya ci nasara abubuwan da suka faru ba su da daɗi wannan yana ɗaya daga cikin illoli na rashin tsare tifa irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci matarsa abu na biyu shine fidda wa'annan mafatin din halittu da suke jikin mata ta hanyar sanya kaya ko dai matsatsu ko kuma ta sanya kayan da masu kayan kansu dama tsirara suke suna taimakawa tsiraici ya sanya ana iya samun tun daga kama tun daga mai gadi har zuwa direba har zuwa yaran gida suna lalata da ƴaƴan gidan wannan baya irguwa a cikin al'ummarmu baya irguwa a cikin al'ummarmu ba kuma ya ja wannan ba sai yadda mata suka fidda jikinsu suka fidda kwalliyarsu suka yadda kuma kowa ya gansu a wannan salon wannan na magana akan duniyarmu ta zahiri ne wanda inda zaki koma cikin suratul nur zaki ji aya ta 31 zaki ga yadda Allah madaukake sarki yace a gaya wa mata su rinsa idanunsu kuma kar su bayyana kwalliyarsu sai ga mutane 12 mutum 12 ne kadai Allah subhanahu wataala ya yadda idan mace ta yi kwalliya su kalla daga cikin 12 akwai iyaye Allah madaukake sarki ya yadda in kin kwalliya babanki ya kalla wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce a gaya wa mataye muminai su rintse idanuwansu kuma su kiyaye farjinsu kuma kar su bayyana adansu sai abin da ya bayyana daga cikin adon sannan kar su bayyana adajensu sai ga mazajensu ko kuma iyayen mazajensu ko kuma su iyayensu kin ga anan misali Allah ya bada mutane guda uku ma'ana akwai ukun farko da na ɗauka kenan a cikin mutanen da Allah ya yarda su kalli ado wanda idan sun kalla yana wahala ya zama fitina akwai miji wanda shi dama miji shi aka halata shi gaba ɗaya ke din aka halata masa ba kwalliyar ki ba gaba ɗayan ki aka halata wa mijin ki ba iya kwalliyar ki aka halata masa to tunda ki aka halata masa abin da ya wuce kwalliya ma an yarda ya gani to sannan kuma sai aka ce akwai uban miji wanda yake da yake Allah madaukakin sarki sarki hikima ne kuma shi yayi halitta ya halicci zukatan muminai ya halicci zukatan bayi ya san me yasa a cikin zukatan bayi kun ga yanzu nake ce muku ina da labarin yadda babance afka mata har yayi mata ciki da wanda ya afka mata bai mata cikin ba da wanda ya ci nasara da wanda bai ci nasara ba da wanda take kawo ƙara cewa ga abu kaza da baba yake yi wanda bayi da kyau amma wallahi ko ɗaya ba zan iya ce miki na taɓa ji an ce ga inda aka samu uban miji ya yi lalata da ƴar mijinsa ƴar matar ɗansa ba na taɓa ji ba amma dai na ji ga inda ma uba ba wai na ji ba na gani bayan na ji ɗin an faɗa mun bayan na karanta an faɗa mun na kuma san uban da kai dalilin da ya sa uban ya bar garin ma kenan an same shi malam da ƴarsa matan shi suka kama shi su biyu yana lalata da yarsa da ya haifa a cikinsa saboda yadda take bayyana tsiraicinta a cikin gida take fidda fitintunu amma dai ban taba ji ba inda aka samu siriki ban ce babu ba amma ni ban ji ba ban karanta ba ban gani ba naji inda aka samu ma uwa danta yana zina da ita saboda fitina wallahi wannan abun ba saboda abin da malamai wasu suke fada saboda tsafi saboda kaza an je an bashi magani an ce yayi kaza an ce yayi kaza ba a saboda fitina ta bayyana tsiraici daga ita sai shi rashin karewa daga abin da Allah madaukakin sarki ya umarce ta ta kare ya kai ga an waye gari da ita da danta suna yin zina a cikin gida kuma aka zo aka same ta da ciki bayan babu miji kuma aka bincika aka tabbatar da cewa danta ne mata wannan cikin danta wanda ta haifa a cikin ta wannan yana ɗaya daga cikin matsaloli abu na biyu daga cikin illolin mata su zauna babu sutura abin da yake haifar mana a wannan society a wayannan garuruwan namu wasu daga cikin ku sun sani dan yana faruwa a gidajensu wasu daga cikin ku sun sani dan yana faruwa a cikin gidajensu shine zaka samu yaya yana lalata da kanwarsa don me dan ta bayyana masa duk wani abu da zai sa hankalin shi ya tashi a cikin gida tare da cewa shi ma ba wanda ya kamata ta boye mu ado bane a musulunci to amma dai akwai shi ma iyana sa geje wanda ya kamata ya tsaya saboda me saboda abubuwan da muka dauka na ƙarya kuma wanda mu ma mun san ƙarya ne don bai da alaka da addinin mu shine cewa mun dauka hakan shine kadai wayewa shi yasa sai ake wayar gari sai ya zama ga yarinya a cikin gida ta kai duk iya munzalin da ake so a kai wala'alla ma tana karatu a jami'a wala'alla ma ta gama kuma tana buƙatar aure sannan Allah bai jarrabe su da kowane irin bala'i da zai sa ta zauna cikin yunwa ko cikin rashin kaya mai kyau yadda ba za a ganta a yi sha'awarta ba a'a dukkan abin da yake sa mace ta zama mai kyau ta ɗauki hankali ta jawo hankali Allah maɗaukakin sarki ya ba wa waɗannan mutanen gidan dama a kai da haka sun ba ta duk kulawar da ya kamata amma ba su ba ta kulawa ta ɓangaren sutura ba Nana insha Allah ya ƙara mata yadda ta ga ɗaya daga cikin ƴaƴan Abdulrahman in ba kuskure ne ko ƙwaƙwalwa ta haince ni ba ta zo mata a cikin gida da kayan da ba shi ne kayan da Allah maɗaukakin sarki ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya faɗa wa matansa da ƴaƴansa innina alaihinna min jalabibihinna zalika anna an yuqrafuna fala yuzai ba irin wannan shigar ta yi ba Nana insha ta karbi kayan a hannun wannan matar ta ce ba ni hijabin da ke wuyanki ta karɓi hijabin ta kyakketa shi ta zubar ta ɗauko hijabi irin na musulunci ta bata ta ce mata daga yau kar na ƙara ganinki da tufa da ba irin wannan ba wannan illa ta sa yau a zamantakewa sai ake samun wasu mata suna haɗuwa da hatsari a cikin gida a ce yayanta ko ƙaninta ko direban gidansu ko mai gadin gidansu shi yake lalata da ita wannan matsalar Allah ya sani ni na sani ko kun sani tana faruwa kuma wannan matsalar tana daga cikin amana wanda shi wannan mai gidan Allah zai tambaye shi a ranar alkiyama kuma tana cikin amana da ke a matsayinki na uwa za a tambaye ki domin annabi alaihi salatu wassalam cikin ingantaccen hadisi ya faɗa mana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa a cikin ku mai kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwo yace mai gida za a tambaye shi akan gidansa sannan kuma ita matar gida za a tambaye ta akan mutanen gidan wanda suke ƙasa da ita to wannan misalar misala ce da ku kuka yi kuka dauke ta ba ta da muhimmanci kuna ganin cewa yaran nan suna da yanci ta je ta yi karatu ta waye tana da digiri tana da masters tana da kaza tana da kaza daga babu wanda ya isa ya tsara mata yadda za ta rayu Allah ya isa ya tsara mata yadda za ta rayu ya tsara yadda uwarta za ta rayu kuma ya tsara yadda ubanta zai rayu so muddin addinin musulunci ake so a yi sai an kula da wannan daga sai kin san cewa ma a cikin gida iya ina ne ya kamata yarki ta je da sutura iri kaza kuma iya ina ne ya kamata bai kamata ta je da sutura iri kaza ba domin a cikin gidajenku ban sani ba tun daga su malan su masu zurfin ilimi ne ku za su yi mana fatawa akwai mutane da suke shigowa gidan wanda kwata-kwata ma a ka'ida bai halatta su shigo cikin gidajen ku. Daga cikin su akwai kuku. Wa ga namiji ne yake dafa abinci kuma yana yawo cikin gida, ko ina cikin gida yana shiga a gidan mace. Akwai mai wanki da guga. Zaki ga ko ina yana shiga a cikin gidan ku. Ba ku yi masa iyaka ba. Akwai driver. Zaga ko ina yana shiga a gidan ku kuma yana kebewa da ƴaƴan ku. Malam wallahu yashhadu alayya fi ma aqul. Akwai direban da saboda damar da aka bashi a cikin wani gida, sai da yayi zina da uwar yaran, yayi zina da amaryar mai gidan, yayi zina da matan ƴaƴan mai gidan mata guda uku, kawai saboda an bashi dama. Shi kowace tana da ƴancin ta dauke shi, shi kadai su fita daga shi sai ita a mota, kuma ta sa irin kayan da take so, kuma yayi mata irin kallon da yake so, kuma su yi irin maganar da suke so. Wannan shi ne fa lokacin ya yi itirafi da kanshi yana so ya tuba. Yaya zai ya tuba ya bar wannan halayyar a lokacin da ya ci amanar mai gidan a gurabe guda biyar? Ya ci amanarsa a kan matarsa uwar ‘ya’yansa, ya ci amanarsa a kan matarsa amaryarsa, ya ci amanarsa a kan ‘ya’yansa mata guda uku, sannan yanzu yana so ya tuba. Kuma wane ne ya sayar da mutuncin wa'innan mutanen? Shi ne wanda ya sayar da mutuncinsu shi ne mai gidan. Sai su kuma mutanen gidan suka ƙarasa tallata mutuncin nasu a kasuwa sai ya ƙare. Sannan kuma idan kun je gaban Allah, yaya za a yi a tsaya da irin wannan matsalar? Na iya yadda ki ce baya faruwa a gidanki, amma ke a gidan naki mutum nawa ne suke kallon abin da bai halatta su kalla a jikinki ba a cikin wa'innan mutanen? Domin galibi idan muka ce in aka yi maganar tabarruj, kawai abin da mata suke ɗauka shi ne iyakaci, in zan tafi kasuwa. Yanzu za ki zo masallaci kin sa hijabi, amma na san gobe idan za ki je gidan biki akwai yiwuwar ba hijabin za ki samu. Wayanda za su je gidan bikin duka ba Allah, akwai wayanda kila ya Allah ya halatta musu su ga kwalliyarki, akwai wanda Allah bai halatta musu su gani ba. Idan wane da wance Allah ya halatta musu su gani, kamar yadda na faɗa cewa a cikin wannan surar aya ta 31, Allah maɗaukakin sarki ya ce kar mace ta bayyana adonta sai ga na farko, shi ne kar ta bayyana adonta sai ga mijinta, ko kuma babanta, ko kuma baban mijinta, ko kuma ‘ya’yanta, ko kuma ‘ya’yan mijinta. Duk wayannan suna daga cikin wayanda za a bayyana ado. Kin ga anan mun samu ƙarin mutum biyu, su kuma su guda biyar. Akwai ɗanki, akwai ɗan mijinki, akwai babanki, akwai baban mijinki, akwai mijinki. Misali guda biyar kafin mu zo zuwa bakwai ɗin da suka rage a gaba. Wayannan na ɗaya daga cikin wayanda za su kalle ki, ya halatta su kalli adonki. To amma abin da nake tambaya shi ne sauran wayanda bai halatta su kalla. Wannan matsalar tana faruwa kamar yadda na faɗa a gidaje. Kuma ga duk wanda ya je makarantu ya san yadda ‘ya’yanku suke rayuwa. Suna da kayan da suke sawa a gida da sunan ‘ya’yan musulmai, kuma suna da kayan da suke sawa a jami’a. Wannan in kun sani haka yake. Mun yi karatu a jami’a, mun zauna a jami’o’i, muna zuwa muna ganin abin da yake faruwa. In ma ba ku sani ba haka yake. Wata tsakaninta da wannan hijabin da doguwar rigar da take sawa, tsakaninta da su shi ne kafin ta bar gidanku ta tafi makaranta, tana da wata akwati daban a makaranta, da wasu kaya na saban Allah daban a makaranta, wanda da wa'innan kayan take rayuwa cikin ɗabi'u irin wa'inda ba na musulunci ba. Tambaya a nan gurin shi ne, a matsayinki na uwa, wace irin gudunmawa za ki bayar a nan? Wace irin gudunmawa za ki bayar? Kin taɓa tashi kika tafi makarantar, kika kai ziyarar bazata, kika je kika ga yadda yarinya take rayuwa a makaranta, kuma da wani irin kaya kika same ta, kuma da wa kika same ta, kuma wani irin yanayi kika same ta? Wannan mas'uliyya ce mai girma, mas'uliyya ce mai girma. Haka kawai ba Allah ba zai sa muku doka ba, haka kawai Allah ba zai sa muku doka ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta fito daga gida, istasharafa shaytan, sai shaytan ya kawata ta. Bayan ya kawata ta kuma sai ya faɗa mata wata magana a kunnanta, ya ce kar ki yadda ki wuce ko mutum ɗaya sai kin burge shi. Don haka yaushe ya za ki kasance idan kika kasance babu hijabi a jikinki? Wala'alla ki ce a mota kike fita, a mota ma mata suna yin tabarruji, domin kina bayyana inda bai kamata ki bayyana ba, kuma kina sauka daga motar ki shiga shago ki yi sayayya. Kina shiga kasuwa, kina shiga supermarket, kina zuwa asibiti, kina zuwa wurare da yawa wanda Allah madaukakin sarki ya baki umarni akan cewa ki kare kanki, amma kuma wannan kariyar ba ta samuwa. Wannan kariyar ba ta samuwa. Abin bakin ciki shine a wannan lokacin idan ka je wasu wuraren da ake yin tarurruka zaka ga matan musulmi sun wuce maganar hijabi da gele, kansu gabaki ɗaya suke buɗewa a waje. Gaba ɗaya kanta za ka gani a waje. Ko da yake yanzu an samu wata masala ta sake kunno kai, akwai wasu mata wata ƙungiyar da ta sake fitowa wai su sun boƙare. Za su yaƙi zalunci. Abinda suke kira zaluncin abubuwa guda biyu ne. Na farko bin dokokin Allah irin waɗannan da Allah ya sa ya ce a zauna da su a gidaje. Na biyu kuma za su boƙare wa mazaje wajen mu'amala. Cewa duk abinda ya kamata mace take jin a ranta ya kamata ta same shi a duniya, to ya kamata wannan matar ta samu wannan abin a duniya. Ya kamata ta same shi. Allah ya ji kan Ibnu Qayyim al-Jauziyya yake cewa daga cikin mutanen da suka haukace, yace a cikin littafinsa Al-Fawaid, yace daga cikin mutanen da suka haukace, yace akwai wanda ya bata a kusa da gida, wanda sai da tafiya ta yi masa nisa ya kusa kaiwa inda zai je sai ya bace. Ban sani ba ko wannan miki wani misali za ki gane. Kamar ke ce ki yi tafiya ki je garinku da kike zuwa a arewa, ko ki je Lagos, ko ku fita kasar waje da mai gida, sai da aka dawo aka zo Abuja, aka zo airport, aka shigo mota za a zo Garki, ina nan Garki ne, sai da aka zo ko Bega ko Area 1 kawai shikenan, sai aka bata aka rasa inda za a bi a je gida. Wannan maganar da yayi tana da alaka ga mutumin da yake rayuwa yana addini, ya kwashe shekaru yana ɗabi'antuwa da addininsa, sai da ya kai shekarun da yake ganin ya kamata ya kai ya shiga aljanna, ko in ya mutu zai shiga aljanna, sai kuma ya karkace ya fada sabon Allah. Abinda yasa na faɗi haka, wasu daga cikinku an musu tarbiyya mai kyau tun daga gidajensu. Iyayenki sun miki tarbiyya, sun saki a makaranta, sun kula da tarbiyyarki, kin girma, sun rabu da ke lafiya, sun yi miki aure. Amma kuma ke yanzu a matsayinki na uwa, wanda daga wannan rayuwar da kike yi ta gidan miji ake sa ran daga nan ne za ki tattara kayanki ki tafi lahira, ko ki je aljanna ko ki je wuta, to anan ne kuma kika samu kasgaro, ke karan kanki tukunna, kika kasa yin rayuwa irin wanda Allah subhanahu wataala ya umarce ki, kika kasa ba da duk haƙoƙin Allah. Ba mu ce sallah ba fa, ba mu ce azumi ba, mu ce zaka ba, hatta iya sutura da za ki ɗauka ki rufe jikinki yadda Allah ya baki umarni kin kasa. To sannan kuma a wannan lokacin ne kike so ki tarbiyyantar da wata ‘ya, ita kuma ‘yar ta je wani gida ta zama uwa, ita ma ta haifar da wasu ‘ya’ya, su ma ‘ya’yan su zo su zama iyaye. Ya kamata ku tambayi kanku cewa yaya rayuwarku ya kamata ta kasance idan kun je kun tsaya a gaban Allah. Me za ku faɗa wa Allah a kan waɗannan tambayoyin? Me za ku faɗa wa Allah a kansu? Me za ku faɗa wa Allah a kansu? Bugu da ƙari a kan tabarruci, fita duk na yi maganan makaranta, ku je asibitoci. Asibiti inda a ƙa'ida zuwa ake a samu marasa lafiya, ki dai ki ga matan musulmai a asibitoci, da waɗanda suke jinya, da wanda ake jinyarsu, da waɗanda suka kai ziyara. Duka muna zuwa asibitoci muna ganin ziyara. Za ki ga wasu matan kamar ba matan musulmai ba. A cikin asibiti za ki ga wai tana taƙamar ba ta da lafiya, ta bar sassan jikinta mai yawa a waje. Uzurinta shi ne ba ta da lafiya. Na taɓa karantawa a wani article wata mata musulma, ‘yar ƙasar Saudiyya, za a yi mata aiki a ido. Kun ga inda za a yi mata aikin ya halatta wani namiji ya gani shi ne fiska. Da aka zo za a yi aikin an sa ta a ɗaki za a yi mata amaliya, sai ta ga wanda zai yi aikin namiji ne. Sai ta ce wannan ne zai yi min aikin ido, aka ce eh, ta ce a bar ni in mutu da ido da. Amma ba na buƙata in buɗe fiskata wani mutum da ba muharrami na ba ya ga fiskata, domin ni ban taɓa buɗe ma wani mutum fiskata ya gani. sai dai wanda Allah ya halatta masa ya gani. Shi yana daga cikin wanda Allah ya halatta masa ya gani. Akai da wannan matar ta bude fiskarta, ai mata aiki ta ce wallahi ba dai wani namiji ya zo ya buga fiskarta ya bude jikinta ya taba idonta ya mata aiki ba. Ta ce ta haƙura, za ta zauna da ciwon idonta har ta mutu, ta koma gaban Allah ta haƙura da wannan idon kwaya ɗaya tunda akwai sauran kwaya ɗaya. Dan Allah ki dai ki kalli matan musulmi a asibiti, ki dai ki kalli mara lafiyan yadda ta saki jikinta, ta saki sassan jikinta ake gani. Matsalolin asibiti nan in za mu yi magana a kansu suna da yawa. Matsalan tsiraici tana asibiti, za ki ga da marasa lafiyan da mai zaman jinyan da waɗanda suka zo ziyarar, za ki gansu gaba ɗaya ba sa zuwa a tsari irin na musulunci. Sannan abu na biyu, tunda Allah ya sa mun zo wannan gabar, kusan da yawa cewa mata suna da mata da maza da yara da manya a asibitoci suna mutuwa a kan mummunan yanayi. Menene mummunan yanayi? Za ki je asibiti ki samu mace ta yi jinya kwana 30, kwana 40, kwana 50 ba ta sallah. Shi ma ina jin malam ko suna da hanzari ban sani ba. To lallai malam zai magana in kuna da hanzari. Musulunci bai baki damar ki tsallake sallah ba, tunda masu yaƙi a wajen yaƙi aka ce su yi sallah. Kuma Allah ya ga mutum yana sallah, ya dogara sanda ya karɓi sanda ya ce mishi kai sallah a tsaye. In ba za ka iya ba kai a zaune, in ba za ka iya ba kai a kwance, in ba za ka iya sallah ba kai imani. Mata nawa ne a tunaninku suke mutuwa ba su da imani saboda sun yi rashin lafiya ba su yi sallah ba? A Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaymin yana da wata risala da ya kuma ita ce fatawarsa har ya bar duniya, hukumu tariku sallah, hukuncin mutumin da ya bar sallah. Yace shi a iya fahimtarsa, a iya abin da ya tafi a kai, shine duk wanda ya bar sallah ya wuce kwana uku bai yi sallah ba da gangan, kuma har mutuwa ta dauke shi shi a wajensa, ya mutu kafiri. Abin tambaya da Allah, a iya saninki a gidanku ko a familinku, mutum nawa ne suka je suka kwanta a asibiti suka yi kwana 40 ko 50 ko 60 ko 30 ko 20 suna jinya kuma ba sa sallah kuma suka mutu? Tsakaninki da Allah baki sani ba a gidanku an yi, ƙila ma babanki haka ya mutu, ƙila ma mamanki haka ta mutu a asibiti. Menene matsayinki da kika je kika zauna a wannan wuri? Sheikh Ismail Hunain, Imam Masjid Qiblatain a Madina, yake cewa mara lafiya ya fi buƙatar addini a lokacin da yake asibiti akan magani. A kula masa da addininsa ya fi mahimmanci akan a kula masa da magani. Duk da na ɗan fita daga ciki, amma wata ƙadiyya ce mai zafi, mu'lima jiddan, tana samun al'ummar musulmai, mu dai musamman a ƙasarmu, kuma musamman a asibitocinmu. Da za ki je ki kwanta a asibiti, ki sati biyu uku likitan ma ba zai ce ki sallah ba, nurse ba za ta ce ki sallah ba, ƴan uwanki da suke miki jinya ba za su ce ki sallah ba. Tambaya nan anan shine, kin yi sati biyu ko uku baki yi sallah ba, baki yi sallah ba, kuma kin mutu? In kin je, me za ki faɗa wa Allah? Allah, na ƙi yin sallah ne saboda ba ni da lafiya ina asibiti, ko kuma saboda wanda suke kula da ni a asibiti ba su ba ni kulawa ba? Ku karanta yadda wasu daga cikin magabata suka rasu. An ce Nana Fatima alaiha salam radiyallahu anha, ƴar mahaifi sallallahu alaihi wasallama, a ranan da za ta rasu ma sai da ta ce a yi mata alwala, a juya fuskarta zuwa alƙibla, za ta yi sallah. Ke kuma kina zaune a cikin gida, ko kuma kina asibiti, ko babanki yana asibiti, ko mamanki tana asibiti, sun yi kwana 20, kwana 30, kwana 40 ba sa sallah. Kuma abu na biyu mai baƙin ciki dangane da wannan matsalar ba, abubuwa guda uku za su faru a wajen kuna kallo. Za a zo dubiya, a ce masa ya jiki, ya ce da sauƙi. Za a bare masa lemo guda biyu ko uku ya shanye, a bare masa ayaba guda biyu ko uku ya cinye, a bashi ruwa ya shanye ko ta shanye, a ce masa ya jiki, ya ce da sauƙi. Idan aka kira sallah kuma ya ce wa mai jinya, wai wane tashi ka je kai sallah, shi yana nufin cewa ya zama kafiri, ko ita na nufin ta zama kafira ba za su yi sallah. Ya kamata iyaye mata, ku da kuke zama a asibiti, domin galibi ku ne kuke zaman jinyar mutane a asibiti, ku kiyaye wa kanku waɗannan abubuwan. Na farko dai, ku sani cewa wallahi ko mace tana gadon asibiti, baya halatta ta bayyana jikinta, baya halatta ta bayyana tsiraicinta, ko da ko ga doktor da yake zuwa ya duba ta ne, sai idan ya zama larura ce ta tilas, ta sa zai ga wani abu a jikinta wanda Allah bai halatta ba sai gani ba. Ila babin darura, kuna da mafita a wajen tunda malamai sun faɗi dalilai wanda suke sa a kalli jikin mace idan ya kasance akwai irin wannan larurar. Na biyu, ku kula wa marasa lafiya, ko ke a lokacin da baki da lafiya, ki sani cewa ba wai iya rashin lafiyar bane matsala. A'a, akwai matsalar addinin ki, ita ma matsala ce mai zaman kanta. Ya ya kamata, ni a iya fahimta ta ba, ban sani ba ko ƙarancin ilimi ne malamai za su yi bayani. Mutumin da ba shi da lafiya, shi ya kamata ya bauta wa Allah fiye da mutumin da yake da lafiya. Domin shi ne yake bakin gabar da yake ganin zan iya tafiya lahira kuma zan iya ci gaba da rayuwa. Duk da mun san cewa babu wani rai da zai mutu sai da izinin Allah, kamar yadda Allah ya faɗa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Saboda haka yana ɗaya daga cikin wurare da muke yin kira, kuma kira da babban murya, cewa mata su rufe tsiraicinsu a wajen bisa umarnin Allah da kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, lokacin da suka tsinci kansu a cikin mazaje irin su asibiti, irin su makaranta, irin su kasuwa. Wayannan wuraren suna daga cikin waje wayanda ake kulla duk wani sharri. Wani daga nan zai ganki kina tafiya kina bonsi, jikinki a bude, abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa za a yi zai faru. Sannan na uku shine wuraren sallah. Da yawa na karanta fatawoyin malamai, kuma na ji wa'azozi a wajen malamai, tunda ilimi karba ake daga wajen malamai, cewa da yawa daga cikin mata da suke yin sallah ba sa yin sallah a cikin sutura irin ta musulunci. Shi ma ya shiga nau'in tabarruj. Kin zo kina sallah abin tausayi sosai, abin tausayi sosai. Nan masallacin juma'a ne, ban sani ba ko kuna kallo idan ko kuna zuwa sallar juma'a, tunda akwai inda mata suke sallah. Ranakun juma'a za ku ga mata, da kuma ranakun da ba na juma'a ba, waɗanda daga cikinku suke zuwa offices aiki, za ku ga irin suturan da suke yin sallah da ita. Za ka ga wata da hijabinta gaba ɗaya, hijabin a iya kirjinta ya tsaya bai kai cikinta ba, hijabinta bai kai ciki ba, ko iya cikinta bai kai ba, ballantana ya rufe duwawunta, ballantana gwiwa, ballantana ya je ƙasa. Haka za ku ganta wai ta zo, ita sista ce, ita musulma ce, a masallacin ministry ko a masallacin juma'a, kusan duk masallatan juma'a a garin nan da mata suke zuwa sallah, in kin je za ki ga irin waɗannan matan wanda suke zuwa sallah tsirara. 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 Da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya magana a kan wando ne sosai. Ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce, ya Rasulallah, ya za mu yi da jelar hijabinmu da take binmu a baya? Ya za mu yi da shi? Mu ma kenan za mu ɗage kayanmu, tunda an ce kar kaya ya ja ƙasa. Sai manzon Allah ya ce, a'a, ku ku saki kayanku ya je ƙasa ɗani ɗaya. Ɗani ɗaya. Matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ce, ya Rasulallah, idan aka ce mu saki kayanmu ɗani ɗaya ya ja ƙasa, ta ce za a dinga ganin ƙaurinmu idan mun ɗaga ƙafarmu. Lokacin da muke tafiya za a ga ƙaurinmu. Sai manzo Allah ya ce, to ku sake shi kamu ɗaya, haka kenan. Wannan fa matar Annabi Muhammad ce sallallahu alaihi wa sallam, wanda idan wani gata ake samu ta samu, idan sauki ya kamata ta nema za ta nema, amma ita da kanta ma ta ce ɗani ɗayan ma ya yi musu kaɗan a ƙara. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, to su sa zira'i ɗaya. Ba don kar a ce na sa muku challenge mai zafi ba, da zan ce idan yanzu kuka tashi a nan gudun, duk wanda hijabinta na ga yana jan ƙasa ya kai kamu ɗaya, zan ba ta kyautar naira 20,000 saboda kawai ta yi wa manzon Allah biyayya. Kuma ga ku a zaune. To a nan fa abinda za ki tambayi kanki, wannan suturar da kike sawa, wannan hijabin da kika sa, shi ne hijabin da Annabi ya ce wa matansa su sa? Shi ne hijabin da Allah ya ce Annabi ya gaya wa matan muminai da 'ya'yan muminai su sa? Ko kuma shi ne hijabin da shaitan ya ce ki sa? Abu na biyu dangane da tabarruj, mu dawo kan wancan maganar qasiyatun ariyatun hijaban da ake sawa yanzu kashi 80 cikin 100 ba hijabin musulunci bane domin suna kwanciya a jiki ana sa hijabi ne a musulunci mai duhu bayan kuma mai duhu kuma mai kauri wanda ba zai nuna shape din mace ba ko kuma yanzu kuna sayan wasu materials masu laushi na roba masu kwanciya a jikinku idan mace ta sa zaka ga dukkan sassan jikinta a waje duka in kai magana ta ce hijabi aka ce a sa kuma ta sa hijabi an ce ya je kasa kuma ya je kasa ke ma kin san wannan hijabin ba hijabin musulunci bane kin san ba irin wannan hijabin bane na Aisha ta dauka ta ba yar gidan Abdulrahman tace kar na kahara ganin ki da hijabi ba irin wannan ba kuma ke ma kin san wannan musuluncin da ake yi yanzu wancan musuluncin da aka yi a wancan lokacin shine musuluncin da Allah yake karba in kin yi naki ne yanzu kin canja Allah ba zai karba ba domin abinda aka yi abinda yake addini a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye shine addini a rayuwar mu ta yau dan haka kenan akwai ayoyin tambaya hatta a cikin hijaban mun yi magana akan fita da hijabin da bai dace ba ko kuma wajen ayyuka da ake sawa wayannan dama ni bana daukan su a matsayin hijabi kuma ina faɗa muku yau da babban murya duk matar da ta je wani masallaci ta yi sallah ƙafafuwanta a buɗe duwawunta a waje ƙaurinta a buɗe duk mafatin ɗinta a buɗe ta sani cewa wallahi ba sallah ta je ta yi ba ta je yawon banza ne ta dawo don Allah ba zai karɓi wannan sallar ba Allah ba zai karɓi wannan sallar ba domin Allah ya riga ya gindaya shar'i ya ce annabi ya faɗa wa matansa ya faɗa muku ku matan muminai da 'ya'yan muminai ku lullube jikinku a cikin kaya kuma wannan zai hana a cutar da ku zai hana a gane ki zai hana a cutar da ki shi yasa abinda kuka sani muka sani ne ina jin daɗin yin wannan maganar a nan gurin saboda abinda yasa na san akwai matan da a cikinku ma'aikata ne suna zuwa suna yin aiki kuna kallon yadda kuke samun sexual harassment a wajajen aiki wani yana ganin cewa tunda kin bar jikinki a banza kuma kina aiki kuma kullum kina fitowa kina burge shi yana zuwa yana miƙa miki hannu wata ta karɓa wata ta ji kunyar idon mutane ta ƙi karɓa wata in daga ita sai shine ta karɓa sannan mafi muni shine daga cikinku kuna cire hijabai a wajajen aiki malaman makaranta a makaranta wajen aiki a je staff room a cire hijabi kuma akwai maza a wajen shi ma yana daga cikin abin da ya kamata mata su kiyaye kuma su san haramun ne kamar yadda na faɗa kuna cirewa asibiti in kun je ku zauna a matsayinku na masu jinya ki je ki zauna ki cire sannan kuna cirewa a wurare da yawa wanda Allah ya san wuraren da kuke cirewa inda bai dace ba yana ɗaya daga cikin amana da ma ya kamata ki riƙe wa mijinki aiki sittatar jikinki da baya so kowa ya gani yana daga cikin abin da Allah ya bada umarni ya ce mata su zauna a gidajensu su zauna a gidaje shi yasa a cikin malamai na wannan zamanin akwai wanda suke ganin hatta aikin ma bai halatta ba saboda fita ne daga gida kuma zuwa ne a yi cakuɗaɗɗeniya da wasu mazaje wayanda yake ba musulmai ba ko da akwai malaman da suke ganin a babin larura ya halatta ki je aiki to kafin ki je aikin wani irin shiri ya kamata ki yi kuma da wadawane ne ya kamata ya ga kwalliyar da aka fito da ita za a je wajen aiki mata da yawa tun daga mataki na ƙasa har zuwa mataki da mata suke ƙurewa a ƙasarmu ko matakin 'yar majalisa ko matakin sanata ko matakin mai kika kai za ku gansu irin shigar da suke yi ba shigar musulunci ba ce suna ɗauka cewa komai ƙanƙantar hijabi aka ɗora shi a kafaɗa sunansa hijabi wannan ba sunansa hijabi ba addini yana da sutura da ya tanadar wa mata sannan kuma yana da tsari da ya tanadar wa mata su fita kuma wannan shine mutunci abu na gaba me yasa da yawa daga cikin mata suke fidda tsiraici menene yasa bari mu cire iyaye mu dawo kan 'yan mata da zawarawa da ƙananun yara wanda suke cire tsiraicin su ana gani suke sa kaya su yi kwalliya su fito su nuna kwalliyar wai idan ba ta yi haka ba waye zai ganta ya ce yana son ta iyaye ma na faɗa musu in kin lullube jikinki duka yaushe za ki samu miji Bari mu baku labarin wata kadiya da ta faru da wasu ƴan mata guda biyu a Maiduguri, a Borno State. Ɗaya musulma ce, ɗaya ba musulma ba. Suna abokantaka tun suna yara ƙarana, tun suna primary har suka je jami'a. Bayan sun je jami'a, ko lokaci ne malam na ga an fara mi kudi. Bayan sun je jami'a, ɗayar sai ta koma Enugu, ɗaya ta ci gaba da zama a garinsu Maiduguri. Dama ɗaya Inyamura ce, ɗaya kuma Kanuri ce. To duk bayan sun gama jami'a sun dawo, sai Enugu sai ta kawo ƴar Maiduguri ziyara. Da ta kawo mata ziyara an za su tafi, ita ƴar Maiduguri sai ta sa hijabi har da niqabi da safa da komai, ta zama ahlus sunna, ta zama salafi. Ita kuma sai ta bita da mini skirt da waye, abinda kullum take gaya mata, yanda kika lullube jikinki nan haka, waye zai ganki a aure ki, yaushe zaki samu miji? Kullum tambaya take nan, yaushe zaki samu miji? Kuma wannan tambayar, wannan methodology har kuma kuna da shi, musulmai ma suna da wannan tunanin, yaushe zaki samu miji? Ki gaya mata sanda Allah ya kawo, kuma ki gaya mata ke mijinki ajiyayye ne, Allah ne ya ajiye miki shi yana nan yana zuwa. Domin babu wanda Allah ya halicce ta face ya in za ta yi aure ya san waye mijinta. Sai ta ce to bari dai yau ta yi ma wannan matar wani abu. Da ita wannan matar za ta gane cewa suturan nan tana da wani matsayi ko a iya zamantakewa banda ma a addinance, tunda ita ba musulma bace. Tunda ziyara ta kawo mata wajenta take kwana, sai ta je ta siyo cingom, wannan cingom ɗin da kuke sa a baki kuna tattaunawa. Da ta zo sai ta ɗauki ɗaya, sai ta ɓare, sai ta bar shi a buɗe, sai ta bar ɗaya a rufe, sai ta ajiye a wani guri inda kowa yana kallo, abin ya kwana a wajen. Da safe sun ci abinci, sai ce mata ai ga cingom ɗauki ɗaya. Da ta zo za ta ɗauka, sai ta ɗauki wanne da kuke sa ran za ta ɗauka? Ya ka baki cingom guda biyu, ɗaya a buɗe, ɗaya a rufe, wanne za ki ɗauka? Buɗaɗɗen ko rufaffe? Rufaffen za ki ɗauka ko? Sai ta ɗauki rufaffen, sai ta kama hannunta, sai ta ce aje wannan ya kamata ki ɗauka. Sai ta ce saboda mai? Ta ce to ai ni ce a rufe, ke ce a buɗe. Sai ta ce mata to su ma mazan da suke waje, rufaffun mata suke nema ba buɗaɗɗu suke nema ba. Kuma ki gaya wa ƴarki, mazaje kammalallun mata suke nema ba ballagazazzu ba. Faɗa wa ƴarki haka. Kuma ki faɗa wa kanki, namiji suturtacciyar mace yake nema ba buɗaɗɗiyar mace yake nema ba. In kin ga namiji na neman buɗaɗɗiyar mace, ba zai kawo ta gida bane a matsayin uwar yara. Shi yasa aƙalla ma ta ji ki samu wani namiji ya yi lalata da mace kuma ya zo ya aure ta. Abinda yake kallanta kawai shi a wajensa ‘yar iska ce, ya manta da cewa shi ɗin ma ɗan iska ne. Shi abinda ya sani shi ba ɗan iska ba ne, ita ce ‘yar iska. Kuma ƙofar zargin shi tana da girma, domin a lokacin da Allah zai zargi mazinata da mace fara, domin ita mace ita ke buɗe ƙofar zina. Ita mace ita ke buɗe ƙofar zina. Wallahi da za ki sa hijabi irin na musulunci, ki sa safa, ki sa niqabi, ki fito kina tafiya, akwai mutumin da ko fasiki ne an ce mishi miki magana ba zai iya miki magana ba. Saboda yana jin tsoron wannan kamalar. Sannan abinda ba ku sani ba, 80% na mata su suke ba da ƙofar da za a yi musu magana. Saboda malaman kusa an ce mata suke da highest intuitive knowledge, mata suke da ilimin ilhama fiye da maza. Domin Allah Maɗaukakin Sarki bai annabawa a cikinsu ba, kuma suna da ƙarancin malamai, to ya ba su saurin idiraki. Yanzu idan mace ta fito a ƙaddara ko matar aure ba ko ba matar aure ba, tana ɗaga kanta idan ta hango namiji, in dai ya kalle ta, to kafin ta zo inda yake ta gama fassara shi, zai yi min magana, zai kalle ni, zai gaishe ni, zai yi kaza. A cikin abin da ta yi harare guda huɗu ko biyar, ɗaya na iya faruwa. Kuma kafin ta zo za ta yanke hukunci, zan kula shi, zan yi banza da shi, zan zage shi, ɗaya cikin uku za ta yi. Da haka idan ta taho, idan ‘yan mata ce, idan ya ce mata ‘yan mata, idan ta yanke hukuncin tsaki ne sai ta yi mai tsaki sai ta wuce, ya san ba irin wadda zai wa magana ta kula shi ba ce. idan ta yanke hukuncin ta yi banza da shi ba za ta kula shi ba za ta yi banza da shi idan ta yanke hukuncin ta amsa masa gaisuwa za kuma ta amsa masa gaisuwa to shi yasa mata su suke ba da kofa na dukkan barna da mata suke shi yasa Allah madaukaki sarki ya zarge su a matashiya ta farko a maganar zina da ya tashi bai ce azzani ba sai ya ce azzaniyatu wazzani da mazinaciya mace da mazinaci namiji dan ita mace ita ke bude kofar zina a cikin gida ita ke bude wa namiji kofar zina a waje ita ke bude wa namiji kofar zina ita ke jefar da kanta ita ke amsa gaisuwa ita ke yin dariya ita ke yin murmushi duk wanda kika yi wahi shiga irin ta musulunci bai isa yazo ya ratsa ki ba bai isa ya keta miki wannan alfarmar ba yana ganin ki da wannan hijabin da niqabi wala'alla ma idan kika taho kun ga dabi'a abinda musulunci ya koyar shine yanzu idan nan hanya ce in mace za ta dabi'a anan za ta dabi a gefe za ta dabi namiji ke dabi'a a tsakiyar hanya amma yanzu ku ne a tsakiyar hanya maza ne a gefen hanya to ki kaddara ma tsakiyar hanyar kika taho ba kin biyo hanyar maza ba wallahi in kin sa sutura irin ta musulunci namiji idan ya ganki kaucewa zai dan yana da uwa yana da mata kuma yana jin tsoron zubar da mutunci amma idan kika bude kofar barna ku duba littafin fannu ta'amul bainaz zawjayn na Imam Sadiqul Manshawi ya kawo labarin wata mata yadda ta bi ta kama kwarto wallahi ba ku san littafin ba ko ku san labarin ba wani mutum ne yake ma wata mata kammalalliyar mata magana a duk lokacin da ta fito daga gida yana zaune a gefe yana magana sai yayi mata magana kullun sai ya gaishe ta har ya fara furta mata maganganun banza bata kula shi bata kula shi bata kula shi tsawon lokaci har abin ya fara damunta saboda ita dai in mace ta fito shedan sai ya gawata ta in ya gawata ta kuma maza sai sun kalle ta kuma sai shedan ya shiga zuciyarta ya shiga zuciyarsa ita ya ce mata karki kuskura ki wuce ta nan baki burge su wane ba shi kuma ya ce mai kai wannan matar ta hadu ta fi wance ta fi wance ta fi wance koda yana da mata kullun ta fito abin da yake faruwa kenan kullun ta fito abin da yake faruwa kenan a ƙarshe menene ya faru wata rana sai ta kula shi ba ta kula shi da niyyar fasikanci ba ta kula shi don abin ya ishe ta tana kula shi ya samu abin da yake so sai bayyana mata shi ga abin da yake so a wajenta so yake lalata mata rayuwa so yake fasikanci da ita ta ce mishi ba damuwa sai ta faɗa wa mijinta ga yadda muka yi da wane ga abin da ya ce ga abin da na ce masa ga abin da na ce mijin ya ce ya za a yi littafin yana nan rubutun shi Imam Sadiqul Manshawi sunan littafin fannu ta'amul bainaz zawjayn ya kawo littafin ya raba shi biyu akwai ɓangaren mu'amalar mazaje da mataye ma'ana abin da ya shafi iya maza akwai abin da ya shafi iya mata to ya kawo kissar wannan matar a wajen da ta gaya wa mijinta sai mijin ya ce mata to yanzu ya za mu yi sai da ce akwati za ka sa a yi min katuwa ta katako wadda mutum zai iya shiga ciki ya ɓuya ya sa ta sa aka yi mata akwati ta kawo ta zo ta ajiye a cikin gida ranar da ta fito yi masa magana ta ce mai to yanzu dai tunda kai ka ce iya buƙatar ka kenan na baka lokaci na baka rana ka zo rana kaza ka zo gidana ka same ni yana murna yana jin daɗi cewa wasiƙar shedan da ya rubuta ta samu nasara wannan matar ya gama cin nasara a kanta ta zama fasika ashe mata da imaninta kuma tana son ta kare mutuncinta sai ta gaya wa mijinta cewa na bashi ƙarfe kaza don haka kai kuma ka dawo ƙarfe kaza yana dawowa yana shigowa zan yi maka alama cewa ya shigo gida ya shigo gida yana ganin cewa yanzu abin da yake nema ya samu ko mutumin a waje mutane na masa kallon mutumin kirki dan karki dauka wai kowane ido da yake kallon shi a waje mutanen kirki ne akwai mutanen banza da yazo ya shiga gida sai bata kulle gidan ba sai ta yi wa mijinta alama yana shigowa gida sai ta ce to yaya suna kokarin shiga daki sai miji ya yi sallama sai ta ce mai ka shiga cikin akwati nan ba wanda zai san kana nan ya shiga cikin akwati ya kulle ta ce to ita abu ɗaya take so a yi tunda mutumin nan a waje ya nuna shi mutumin kirki ne yana nuna shi bawan Allah ne salihi ne nagari yana lalata matan mutane kawai abu ɗaya take so mai gidan ya yi mai ya tara masa jama'a ya fada musu cewa ga abin da yayi a bude akwatin kowa ya ganshi, a bude akwatin kowa ya ganshi. Ya ta fito yin shela ya sa aka kira masa mutane, yace akwai wani mutum a gonnan da mutane suke kallon shi mutumin kirki amma fasiki ne, ga abin da yake yi wa mata an sun fito. Mutane suna ta mamaki, waye wannan, waye wannan, waye wannan, waye wannan. Yace yana cikin gidana, ga shirin da yayi, ga abin da yace wa matata, ana ta al'ajabi wane ne. Sai aka dauko akwati gingirme mai aka buzo da ita daga cikin gida, ana buɗe sai kowa ya ga mutumin da ya sani, sai kowa ya ga mutumin da ya sani ne. Wannan kissar Imam Sadiqul Manshawi ya fitar da ita a cikin littafinsa Fannu Ta'amul Bainal Zawjayn. Abin da nake so nuna miki shine su idanuwan maza da suke kallon mata a waje, abin da suke kallo daban, abin da zuciyarsu take faɗa akan mazajen daban. Kamar yadda idanuwan mata da suke fitowa daga cikin gida, abin da suke kallo daban, abin da zuciyarsu take faɗa daban. Shi yasa Allah ya ce ki tsare idanki kuma ki tsare farjinki, sai ya ce kuma ki ɓoye kwalliyarki. Abubuwa guda uku Allah ya faɗa a cikin wannan ayar: ki tsare idanki, ki tsare farjinki, ki tsare kwalliyarki. Wayannan abubuwan suna da matuƙar hatsari. Idon mata is very significant. Kamar yadda na gaya miki, idan mace ta ga dama tana kallon namiji tace zai mu magana, zage shi zan yi, yana zuwa ya ce mata a hajiya ina kwana, sai ta ce mai banza, wawa sha sha sha, to wannan ba wanda zai ƙara gaishe ta gobe bane. Idan kuma ta ga dama yana cewa hajiya ina kwana, to sai sun yi kalma goma da ita wajen gaisuwa. Da haka yana ɗaya daga cikin duk wannan, yana daga cikin, yana ƙarƙashin tabarruj. Ke ce kika bayar da dama, kika saki jikinki, kika saba wa umarnin Allah, kika saba wa umarnin manzon Allah, kika sauka daga ɗabi'ar mutanen kirki, matan sahabbai da matan annabawa, kika zo kika ɗauki ɗabi'a irin ta kafirai da wayewa irin ta arna da koma bayan da ake ganinsa a matsayin ci gaba, kika arrada ƴarki zuwa ga zina, kika arrada ƴar amana zuwa ga zina. Wala a nan garkin nan da muke magana, wannan shine lasa abin da zan faɗa a ƙarshe. Akwai matar da ta kira ni ta ce min, malam a masallacin da kake yin karatu, mijina yana zuwa tafsirinka, kuma mijina ana yi masa kallon mutumin kirki, irin wancan mutumin da na faɗa. Ta ce domin a inda yake zama shi yake ba su sallah. Amma ta ce akwai yarinya, ƴar yayata marainiya amana, ta ce sau uku ina zuwa ina kama shi a inda yake yarinyan take kwanciya, ya zo ya kwanta, ni dai ban kama su suna zina ba, amma yana baro ni a ɗaki ya zo ya kwanta a kusa da yarinyan. Wane irin matakai kuka ɗauka a kan wayannan matsaloli? Allah ya sauwaƙe. Tana neman shawara a lokacin, na ce shawara shine ki maida wa uwar nan ƴarta, don kar a zo a yi abin da zai hana ki zama, kuma ya hana yarinyan zama a cikin gida. An faɗa mun cewa lokaci ya yi, dama dai ziyara ce wadda tana da kama da ziyarar bazata, ba shirya mata komai ba, sannan kuma wa bi hadal qadru da yake faya insha Allah. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sa ƴan kalmomin da na faɗa sun zama irin abin da malaman nahawu suke cewa wahalun majar, sai ku ɗauka daga nan, sai ku ɗora ku kallo illolin da idanuwanku. Kuma sannan na san malam zai haska wasu abu da irin falala da ilimi da Allah madaukakin sarki ya bashi. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin abin da na faɗa. Kan na tsallake lokaci har ya zama na yi su'ul adabi insha Allah. Zan tsaya nan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.